أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السيكة سعدوا وأن يمتي نرى نرى الجوعة وأن مسلاتينا عثمان إبن عفان أمن قدرت ياتكم برنكنو أيو أشرن نبي قوت الرجل في جرم الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو دين بريهدو da 30 da biyu wanda kuma yazo daidai da 24 wanda yazo daidai da 24 ga watan 6 miladiya ta 2011 a wannan majalisi na mako inda muke tafsirin alqur'ani da girba wanda yau za mu fara tafsirin suratul layl
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
لا ولا سورة سورة الليل سورة في شهر هذا الشيء كنا تشكل مصاحف لكما تكل وسلة تكل تتفن تفسيري أمؤزم لتتفن تفسيري أكل كلاوتا سورة الليل إذا يغشى سنة الإمام البخاري الترمذي سنة تبابي لهم سنة سورة والليل إذا يغشى تعالى إثبات الواو سورة والليل إذا يغشى ومع كبر ينبذل شهر حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه إن منذ صلى الله عليه وآله وسلم يكتب فهل لا سليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وهو الليل إذا يغشى منذ صلى الله عليه وسلم يكتب إذا حدا كيزبرك سلرك بسبح اسم ربك الأعلى دو الشمس وضحاها دقما والليل إذا يغشى وتعالى صلى الله عليه وسلم ya kirawo ta da ayar farko da take cikin ta ya kirawo ta da ayar farko a matsayin sunanta wallahi da idayarsa wannan sura sura ce makkiya daliban malaman tafsiri ba abinda suke tsayawa akan su kenan ba sa dikaito wato kawo ta magana ta biyu idan suka ce sura sura ce makkiya kawai sai su shiru an to amma ابن عطية أشكل الكتاب إنسا حر الوجيز وأن يفسر على القرآن أشكي يا هكي تشي وأقوى أن تسكتشي وسأل أن تسكتشي مدنية أقوى ما أن تسكتشي مدنية أقوى أن تسكتشي وسأل أن تسكتشي أنت أقوى أن تسكتشي مدينة مسمى دي إن الله كتاب أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى السيوطي أشكي لتاب سأل إتقال ياهي كيتو وإنما مغنغنو بك كما ياهي إشارة دوا هذا حديث أبو الدعداء وانا دام إلا بلا أكلسا وانا واسو سكتشي وانا آيوي سنسا وكان يشكيش عنسا وانا سنة مغنغني أكل kissar shi Abu Dahda yadda ya sai wani dabino na wani mutum munafiki ya bada shi ga wasu marayu. Za mu magana akan kissar sa. Shi Abu Dahda al-Ansari ne, mutum Madina ne. Kenan kaga ayoyin kenan sun sauka bayan hijira, lokacin da shi bayan shi wannan mutum ya musulunta, bayan kuma ya aikata wannan aikin da ya aikata. To duk za mu magana akan wannan idan muka zo tafsirin waɗannan ayoyin. Amma dai magana wacce take rajiha, wanda malamai suka fi shi, wanda suka fi ƙarfafawa, shi ne wannan sura ce Makkiya. Sura ce Makkiya, kuma a jerin gwanon saukar surori wannan ita ce ta tara. Ta sauka bayan suratul a'la, sabbih isma rabbikal a'la, kuma kafin suratul fajr. Kafin suratul fajr sauraka sura ce daga cikin surorin da suka sauka a farko-farkon da'awa. Don haka sai take magana akan yadda ayyukan mutane suka tasu gida biyu. Akwai ayyukan muminai waɗanda suka yarda da Allah, suka yarda da saƙon da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi. Waɗannan ayyukan su ne ayyukan su suke karɓaɓɓu a gurin Allah, kuma su ne za su samu gwaggwaɓar sakamako a wajensa. Sannan akwai kuma waɗanda ayyukan su ayyuka ne na mushrikai, waɗanda suka kauce hanyar Allah, suka saba wa da'awa ta manzo da kiran sa sallallahu alaihi wa sallama, to su ma waɗannan za su samu irin sakamakon su ranar gobe kiyama. Saboda haka surar ta yi ishara zuwa ga wasu daga cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki na halittar sama da halittun da ya yi a sama da ƙasa, waɗanda suke nuna kamala ta uluhiyarsa da kamala ta rububiyarsa. Ubangiji maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura da lantsaransa kamar yadda ya surorin da suka gabace ta. Ya ce wallaili idha yaghsha, yana rantsuwa da dare lokacin da yake lullubewa da duhunsa. Wanda hari idza tajalla, da yini lokacin da yake bayyana. Wanda hari idza tajalla, da yini lokacin da ya bayyana. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa, da wanda ya halicci namiji da mace. Inna sa'yakum la shatta, lalle ayyukan ku mabambanta ne. Fa amma man a'ta wattaqa, to amma wanda ya bayar da dukiyarsa sannan ya ji tsoron ubangijinsa. Wa saddaqa bil husna, sannan ya gaskata da mafi kyau. Fasal yassirhu lil yusra, to sannan za mu sauƙaƙe masa har sai ya kai ga sauƙi. Wa amma man bakhila wastaghna, amma wanda ya rowa da dukiyarsa. Wa wastaghna, sannan ya wadatu da abin da yake da shi. Wa kadzaba bil husna, kuma ya ƙaryata da kalma mafi kyau. Fasal yassirhu lil usra, to sannan za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga tsanani. Wa ma yughni anhu maluhu idha tarada, dukiyarsa ba za ta wadatar da shi komai ba lokacin da yake fadawa cikin halaka. Ubangiji maɗaukakin sarki ya buɗe surar da rantsaransa kamar yadda ya saba yi a wasu surorin da suka gabace ta, da wasu surorin da za su zo nan gaba. Allah ya rantse da wasu ayoyi ko wasu halittu da ya yi waɗanda suke nuna kamalar ƙudurarsa. Halittu ne waɗanda suke mabambanta masu kishiyanta juna. Ya yi rantsuwa da dare da yini da mace da namiji. Ya ce wa wallaili idza yaghsha, ina rantsuwa da dare lokacin da yake lullubewa da duhunsa. Wato lokacin da duhunsa yake lullube farfajiyar ƙasa. Duk inda duhun nasa yake, to zai lullube wannan guri da duhun, ta yadda ba za a ga abin da yake ƙarƙashinsa ba. Wannan hari idza tajalla, da yini lokacin da ya bayyana, wato lokacin da ya kwaranye da haskensa, duhu ya tafi. Ubangiji ya rantsuwa da dare, sannan kuma ya rantsuwa da yini, wanda dukkan su a cikin su akwai hikimomi da sirri na Ubangiji. Akwai hikima take cikin dare da Ubangiji ya halicce ta, ya sanya hudu'i, wato nutsuwa a ciki dan adam yake nutsuwa, a ciki dan adam yake hutawa bayan kujuba da ya yini yana yi. Haka nan dare yana kunshe da sirri iri-iri na Ubangiji. Sannan ya yi rantsuwa da yini, wanda a ciki ne dan adam yake fafutukar neman abinci. Duk kaikawansa yana yin sa a cikin yini ne, lokacin da ya haskaka da haskensa. A lokacin dan adam yakan yi amfani da wannan dama wajen neman abin da zai ci, wanda shi ma akwai hikima ta Ubangiji da kuma sirri a cikin wannan. Ubangiji ya ce wallahi idza yaksha, da dare lokacin da ya lullube da duhunsa, ko lokacin da yake lullubewa da duhunsa, sai yake amfani da fi'ili mudari, yake yaksha, yake lullubewa da duhunsa. Amma yini sai aka ce tajalla, ba a ce ya tajalla ba, wato ba a yi amfani da fi'ili mudari ba, sai aka yi amfani da fi'ili madi, aka ce da yini lokacin da ya bayyana. Wato dan a nuna maka wato shi daren wani abu ne wanda yake kusan shi da asali kafin haske. Shi haske yana zuwa ne domin ya kawar da dare, amma daren shi ne asali. Shi yasa sai ya zo da fi'ili mudari wanda yake nuna tajaddudi. Shi kuma wannan yini wani abu ne wanda fudowar rana ke kawar da duhu, saboda haka shi duhun yana nan. Abinda ya kawar da shi shine fudowar rana, kamar yadda ka ga wannan masallaci yanzu da muke ciki, gashi cikin haske muke. Abinda ya haifar da wannan haske shine waɗannan fitilu da suke haskaka cikin masallacin. Amma da za a kashe su, to za ka ga kuma wurin yayi duhu, wanda yake nuna duhun yana nan. Abinda ya danne shi shine wannan hasken. Saboda haka wasu suke cewa az-zulma, duhu ita ce farko, sannan haske ya biyo baya, domin haske shi ne abinda ake gani saboda samuwar rana, hudowar rana da take yi sai a ga haske. Amma da ta tafi kuma sai ka ga duhun, saboda haka shi duhun yana nan, hasken shi ne wanda yake zuwa. To shi yasa da farko ma kafin a fara lissafi da kwanaki ko da yini, ana lissafi ne da dare, domin shi ne al'asr. To Ubangiji ya yi rantsuwa da dare, ya yi rantsuwa da rana, wanda waɗannan abubuwa ne wanda suke kishiyanta juna. Idan da ɗaya to ba ɗaya, in akwai ɗaya babu ɗaya, wato ba za a rasa dukansu ba, kuma ba za su haɗu su duka ba. A ce ga dare ga rana lokaci ɗaya, haka nan kuma ba za a rasa gaba ɗaya, a ce ba rana ba dare, da saboda haka kishiyoyin juna ne. Ɗaya in ya zo sai ɗaya ya tafi, in ɗaya ya zo kuma sai ɗaya ya tafi. Yushin lailan nahara yatlubuhu hasita. Sai ce wa ma khalaqad dhakara wal unsa, ma dana wasu malamai suka hada suka fassara ta da cewa masdariya ce, sai suka ce wa ma khalaqad dhakara wal unsa, abinda yake nufi wa khalqid dhakari wal unsa, wato Ubangiji ya yi rantsuwa da halittar namiji da mace, wato da halittar namiji da mace, ma dana ta zama masdariya ce, saboda haka sai kai tawilin ta da masdar, ka ce wa khalqid dhakari wal unsa, shine ma'anar aya. Wasu kuma suka batta a baɗinta, amma suka ce ma'anarta, wato suka ce mausula ce, amma kuma ma'anar ta man shine Ubangiji. Wa ma khalaqa ayman khalaqa dhakara wal unsa, da wanda ya halicci namiji da mace. Akwai qira'a ta Abdullahi dan Mas'ud da Abu Darda wanda ita ce wa dhakari wal unsa, ba tare da ma khalaqa ba, kuma ko wa khalqid dhakar a bisa tawilin ma masdar babu wa baɗin, sai ya zama da wa dhakari wal unsa, wato Ubangiji ya rantsuwa da namiji, ya rantsuwa da kuma mace. Wannan qira'a ce daga cikin qira'o'i shadda, wato ba mutawatir ba, ba a karanta Qur'ani da ita, duk da cewa ya tabbata a cikin sahihaini hadisin Alqama da yake cewa ya zo garin Sham, ya shiga masallaci a Dimashq, wato babban birnin ƙasar Siriya a yanzu, ya yi sallah raka'a biyu a ciki, sai ya addu'a ya ce Allahumma zuqni jalisan salihan, ya Ubangiji ka azurta ni da abokin zama na gari, wato ka kawo min abokin zama na gari wanda za mu zauna mu taɗi. Kala ka jalasa ila Abu Darda, sai ya zauna inda Abu Darda yake, sai Abu Darda ya ce mimma anta, kai daga ina kake, wato kai dan wace ƙasa ne, sai ya ce ni ahlul kufa, ni dan kufa ne, wato cikin Iraki, daga kufa nake, wato daga Iraki. Sai ya ce da shi to yaya ka ji ibn ummi abdin yaqra'u hadhihi yaqra'u wal-layl idha yaksha wa an-nahar idha tadajja, ya ka ji Abdullahi dan Mas'ud wanda shine ibn ummi abd, ha wasa laqabi da ibn ummi abd, ya ka ji yana karanta wal-layl idha yaksha wa an-nahar idha tadajja. Sai ya ce da shi, sai alƙama ya ce da shi da jira ta wadakari wal unsa, to ina rantsuwa da namiji da mace. Abu Darda ya ce to haka da ji manzo sallallahu alaihi wasallama ya karanta. yace to amma a nan da nazo mutane suna samun sharka har sun bakara sai yace alam yakun fikum sahibu sawadi wa sahibu sirri alladhi la ya'lamu ahadu ghayruhu walladhi ujira min ash-shaytan ala lisan muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato ba a cikin ku babu mabocin da wanda yake daukar wato abin sarkin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sahibin sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam abokin sirrin sa wanda shine Huzaifa ibn al-Yamam wanda yake dauke da wani sirri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi da babu wanda ya sani ba shi ba wanda zai ujira min ash-shaytan ala lisan muhammad wanda aka tsara shi tsari daga shaytan a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana isharar zuwa ga Huzaifa ibn al-Yamam cewa kuna tare da wani mutum wanda yana da falala a gurin ma'aikaci sallallahu alaihi wasallam haka da akwai riwayar Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai shi ma mutumin Kufa ne yake cewa ashabu Abdullah al-Majran Abdullah dan Mas'ud sun zo ga Abu Darda sai ya nemi ganin su ya same su sai yake cewa waye daga cikin ku yake karatu karatun Abdullah dan Mas'ud kirar Abdullah dan Mas'ud sai suka ce dukkan mu muna yin kirar Abdullah dan Mas'ud sai yace ayyukum ahfadu waye cikin ku ya hadda cewa shikenan sai suka nuna alƙama suka ce shi yafi kowa hadda cewa sai yace ya kaje yana karanta wallahi izansha sai yace na je yana karanta wa zakar wal unsa sai yace to haka naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana karantawa amma waɗannan da na same su suna son su rika karantawa wa ba khalaqa zakar wal unsa ce ni ko bazan bi yadda suke so ba wannan shine lafazin Bukhari to yadda haka malamai sun ce wannan qira'a ce shayadda ba qira'a ce mutawatira ba qira'ar da take cikin al-mushaf al-uthmani wa da sahabbai suka ittifaqi akan ta ita ce qira'ar da aka sani a mushaf ita ce qira'ar da aka sani a cikin mushaf duk qira'a idan bata cika sharadin tawaturi ba to ba ta zama qira'a ko da kuwa an rawaito ta Bukhari da Muslim ba ta zama qira'a ba sai ta cika sharadin tawaturi wato dukkan qura'u sun hada akan ta to wannan qira'a ce ta Ibn Mas'ud da Abu Darda duk da shi Ibn Mas'ud bai jingina abin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu wa da ta nuna ya jingina abin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma shi Abu Darda an samu sai da jumhur da malamai kamar da Ibn Kathir yake cewa sun karanta ayar da kamar da yake take cikin al-mushaf al-islami wanda da yake gaban ku wanda shi da aka raba zuwa sauran kasashe kuma duk al'ummar musulmi suka yi ijma'i akan sa wa ba khalaqa dhakara wa unsa ubangiji yayi wato rantsuwa ko da yayi rantsuwa da halittar namiji da mace idan ka ce ma din nan masariya ce ko kuma ka ce ubangiji yayi rantsuwa da kansa idan ka ce ma mausula ce wato da wanda ya halicci namiji da mace kaga wannan shi ba abubuwa ne guda biyu ubangiji ya sanya wanda suke mabambanta juna namiji da mace amma kuma rayuwa ba za ta yi ba sai a haka wannan yana nuna maka cewa ubangiji madaukakin sarki ya hada waɗannan abubuwa domin ya nuna dan adam yana da buƙatar sa a cikin rayuwa yana buƙatar dare yana buƙatar yini sannan namiji na da buƙatar zuwa ga mace haka ne mace na da buƙatar zuwa ga namiji don haka kowanne abun buƙata ne ga dan uwansa kuma kowanne abun buƙata ne ga rayuwa to ubangiji ya faɗi waɗannan abubuwa mabambanta saboda abin da zai rantsa a kansa shi ma wani abu ne wanda yake mabambanci shine yace inna sa'yakum la shatta lalle ayyukanku mabambanta ne wato kamar yanda muka halicci abubuwa wato masu kishiyantar juna to haka ayyukanku su ma suna kishiyantar juna akwai aiki na kwarai akwai kuma mummunan aiki akwai aikin da yake imani ne akwai kuma aikin da yake kafirci ne akwai wanda yake ikhlasi ne akwai wanda yake munafici ne akwai wanda yake sunna ne akwai wanda yake bid'a ne akwai aikin da ake yin shi dan Allah akwai aikin da ake yin shi dan wani Allah akwai wanda aikin sa yana neman lahira ne da aljanna akwai kuma wanda yana neman duniya ne akwai wanda yana neman suna ne akwai kuma wanda mulki yake nema da ayyukan sa so yake yayi don yayi campaign da shi to kowanne da akwai abinda yayi nufi da aikin sa akwai wanda yayi mai kyau ya kuma yi mara kyau wato khalaqu amalan salihan wa akhara sayya sun yi mai kyau sun yi mara kyau to kowa da irin yadda aikin sa yake kuma abinda zai tantance wato wannan wannan aikin shine mutaba'a da aka yi ga shari'a da kuma kyakkyawan niyya wato kyakkyawan niyya da kuma mutaba'a ga shari'a wato an yi yadda shari'a ta ce ai dukkan wani abu wani aiki da zai rasa ɗaya daga cikin sharuɗan nan guda biyu ko ba aiki ne mai kyau ba, ba aiki ne mai kyau ba, dole sai ya zama ya dace da shari'a koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar da ta zo a cikin Al-Qur'ani da Sunna, sannan kuma ya samu ikhlasi wanda yayi shi yayin dan Allah, in ba haka ba to aikin zai zama ba karɓaɓɓe ba ne a gurin Ubangiji. Sannan Ubangiji ce inna sa'yakum la shatta, lalle ayyukanku daban-daban suke. Wannan shine jawabin kasani, shine al-muqsal alai. Kun ga akwai wani insijami, akwai wata muwafaqa tsakanin wato rantsuwar da aka yi da kuma abin da aka yi rantsuwar saboda shi. An yi rantsuwa da wasu abubuwa waɗanda suka sha bamban, to haka nan ita shi ma abin da aka yi rantsuwar saboda shi wani abu ne da ya sha bamban, shine ayyukan bayi. To sai Ubangiji kuma ya kawo tafsili, wato ga ayyuka, ga ayyukan mu wanda suka sha bamban, ya ce fa amma man a'ta, amma wanda ya bayar sai ka shafe maf'ulin bihi da maf'ulin ya fada, amma man a'ta, wanda ya bayar, saboda ka ya ba da dukiyarsa, ya ciyar inda ya gaja bai ciyar, ya bayar inda babu ya gaja ba, wato ya bayar da dukiyarsa a hanyar ciyarwa ta lafi, ya ciyar da iyalansa da ƴaƴansa, ya taimaka wa maƙocinsa, maƙocinsa ya taimaka wa addininsa da dukiyarsa, sannan a'ta zai ɗauki a ma'anar ya bayar da haƙƙin Allah da yake kansa ta hanyar bauta wa Allah da abubuwan da ya wajabta masa, ya yi sallori a kan lokacinsu, ya ba da zakka, ya yi hajji idan yana da iko, sannan kuma dukkan abubuwan da suke na haramun ya kauce musu, ya kaurace musu, wannan hukukun layi ne da suke kansa, haka ne ya bayar da haƙƙin bayan Allah da suke kansa, shi ba mai zalunci kowa ba, mai cuta kowa ba. Duk kalmar a'ata za ta iya ba da wannan ma'anonin, wato ya ba da haƙƙoƙin Allah da suke kansa, ma ta fuskar aƙida da ta fuskar ibada, da haƙƙoƙin bayan Allah da suke kansa, da haƙƙin da ya shafi ayyuka ne na jiki, da wanda suke ayyuka ne na maganganu, da waɗanda suke ayyuka ne na dukiya, da waɗanda suka haɗa ayyuka na jiki da na dukiya da na maganganu duka, duk ya bayar da wannan. Saboda haka kalmar a'ta an shafe maf'ulinta domin ta kunshi bayar da dukkan wani haƙƙin da yake kan bawa, sawa haƙƙin Allah ne ko kuma haƙƙin bayan Allah. Wattaqa, sannan ya ji tsoron Ubangijinsa, wato ya bayar da abin da aka umarce shi ya bayar, sannan kuma ya ji tsoro wajen amrun lahi wa nahyi, ya ba da haƙƙin da yake kansa, sannan cikin abubuwan da Allah ya umarni da wanda ya hana, ya ji tsoron Allah wajen kiyaye abubuwan da Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya umarni da su ta hanyar aikata su, da kuma kiyaye abin da Ubangiji ya yi hani ga barinsu ta hanyar barinsu. Duk wannan ita ce taqwa. Taqwa mutum ya aikata abin da Allah ya umarce shi, ya wajabta masa aikatawa, sannan kuma ya gujewa abubuwan da Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya haramta masa aikata su. Wannan shi ake kira taqwa. Saboda haka ya bayar da abin da yake wajibi a kansa, sannan kuma ya kiyaye dokokin Allah. Wa saddaqa bil husna, kuma ya gaskata da mafi kyau. Al husna abin da af'alu tafdil ne na al hasana, al hasana mai kyau, al husna mafi kyau, kaka ce al husna mai kyau, al husna mafi kyau. To malamai suna da maganganu wajen fassara al-husna, wasu suka fassara al-husna da cewa ana nufin kalmar shahada. To wa saddaqa bil husna, ya gaskata da kalma mafi kyau, ita ce kalmar shahada, domin babu kalmar da ta kai ta kyau. Afdalu ma qultu ala wa nabiyyuna min ba'di la ilaha illallah, wa kalmar la ilaha illallah ita ce afdalu zikri, shine kalma mafi kyau da Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya a bayan a kan harasan bayansa suke faɗa. Da haka wasu suka fassara husna da wannan, wasu kuma suka ce al-husna ana nufin sallah, wasu suka ce al-husna zakka ake nufi, wasu suka ce al-husna ana nufin aljanna, lilladhina ahsanul husna wa ziyada, wasu suka ce al-husna ana nufin abinda Allah ya yi masa alkawari na sakamako, wato al-masubatul husna, ya gaskata da cewa wannan aiki da yayi mai kyau Ubangiji zai sakanta masa akai, domin dukkan mutumin da yayi aiki
mai kyau amma ba da tunanin ba da niyyar Ubangiji ya sakanta masa ba da wata niyya daban yayi dan ya birge ko dan ya samu wani sakamako na duniya ko dan ayi ba masa to wannan bai gaskata da sakamakon da zai samu a ranar gobe kiyama dan haka wannan ba zai shiga karkashin ayar ba ana nufin wanda ya gaskata da sakamakon da zai samu wadannan duk fassarori ne da aka fada na kalmar al-husna kuma wannan yana daga cikin wato fasahar alqur'ani shine ya dunkule magana da za ta kunshi abubuwa da yawa masu kyau wanda kowanne ka sa a ciki sai ka ga ya zauna daram idan ka ce kalma mafi kyau ake nufi kalmar la ilaha illallah sai ka ji cewa magana ta miƙe haka nan idan aka ce sallah ake nufi ina sallah ba husna ce sai ga magana ta miƙe ya ka ce ayyukan alkhairi duka ake nufi sai ga magana ta miƙe ya ka ce aljanna ake nufi sai ga magana ta miƙe to duka ake nufi saboda haka duk ya gaskata da abubuwan nan da aka faɗa wa saddaqa bil husna ya gaskata da mafi kyau ubangiji ya ce fasal yassiruhu lil yusra to da sanna za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga samun sauƙi wato za mu sauƙaƙe masa har ya samu sauƙin da yake bukata al-yusra wasu malamai suka ce sakamakon wannan aikin da yayi wato aikin da yayi shine ya samu sauki da gobe kiyama to da za mu sauƙaƙe masa hanyar samun wannan sauki din suka ce al-yusra shine mu sauƙaƙe masa aikin ta yadda ba zai rika jin wahala ba lokacin da yake yin sa wato lokacin da ka saba aikin alkhairi kuma san da ka zo shi ba za ka ji wahala ba sai ka ji kamar kwankwadar ruwan sanyi kake yi a lokacin da ake tsakiyar garjin rana kaga ai ba maganar wahala to haka za ka rika shin aikin alkhairi din a gurin ka mutumin da bai saba fitar da dukiyar sa bai bar fi sabilillah duk da ya zama da dole aka tsiye shi aka kai shi wato bango ce dole ya bayar to cikin da zai sa hannunsa aljihu ya dauko wani abu nashi ya bayar sai ya ji kamar tsokar jikinsa yake cira to in yayi sau daya gobe in ya zo ba zai ji kamar haka ba zai ji kamar fatar da yayi ada to zai ji da abin ya dan haka kwana biyu sai ya ji kamar ya dan bulsuni kansa ne kwana uku sai ya ji kamar kawai ya shafa haka to wata rana kuma sai ka ga ko ba a ce kawo ba shi yake gaggawa wajen ya ga ya bayar to yau da gobe sai ka ga ta ya zama masa sauki dole shine jaza'ul hasana bil hasana mutumin da bai saba kiyamul layli ba ran da duk ya zantar da ransa cewa zai kiyamul layli to fa sai yayi da gaske in ba haka ba lokacin da yayi time din agogon nasa ko wayarsa ta fara kadawa sai ga ya dauke ta ya dige ta ya ci gaba musamman a ce bacci a wato an tsau gangara ya fara daɗi to in kuma ya dauri zai tashi a haka amma kuma ba wato zuciyarsa ba ta so ya kusan gadan sama da inda zai abinda zai tashi yayi amma dai haka dai zai rika tunkuɗa kansa rika tura zuciyarsa haka dai har ya je yayi to gobe in ya kuma sai ya ji sauki sama da jiya to haka kuma sai ga wata rana abin bai masa wahala ba haka da wanda ya saba wato azumin wato wanda bai saba azumi ba kamar azumin nan na Alhamis da litirin da ake yi wanda bai saba ba sai ka ga cewa yana masa wahala bai saba yin lattin cin abincin sa na rabin awa ba aka ce matarsa ta yi rabin awa ba cika abinci ba lokacin da ta saba to karshe sai an yi rigima a gidan tana so ta samu da ulcer ne kin san fa lokacin nan lokacin cin abinci na ne amma ga shi tunda zai ina gida to kaga da wuya sanda zai zo ya fara wannan azumin lokacin cin abincin sa yayi sai ya ji cewa wato yana cikin wani hali mawuyaci yana tausaya wa kansa to in yayi wannan satin satin da zai zagayo in ya zo yi kuma sai ya ji yafi kawancin satin sauki to haka zai yi ta samun sauki bayan sauki har abin ya zama masa jiki to duk ayyukan alkhairi haka suke shi ne duk aikin alkhairi to yakan haifar wato da wani aikin alkhairin a bayansa kamar yadda aikin sharri shi ma yake da irin wannan sai haka malamai suka ce fasul yassiruhu lil yusra za mu sauƙaƙe masa har sai ya kai ga samun sauƙi wato abba ban batira abba wanda ya yi rowa wato ya yi rowa da abinda Allah ya bashi wastaghna ya wadatu da dukiyarsa, wato ya wadatu gaban ubangijinsa da dukiyarsa, yayi ruwa da abinda ubangiji ya bashi, ya hada haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa, bai bayar da ita ga wasu ba. Wannan yana daga cikin abinda wasu suka ce ayar bayi idan tana nufin a'ata malahu, saboda an ce bakhila, an kawo maganar ruwa, kuma cewa ruwa ba wai kawai sai a haƙƙin dukiya ba kawai, hatta a haƙƙin Allah, idan ka hana haƙƙin Allah sunan ka bar wuce. Shi yasa annabi ce al-bakhilu man zukirta inda huwa lam yusalli alayya, wanda aka faɗi sunan manzo sallallahu alaihi wasallam a gabansa amma bai masa salati ba. Annabi ya ce wannan shine marwaci, ashe kaga ruwa ba ta kai ta dai akan ruwa dukiya kadai ba, hatta ruwar ibada kai ruwar haƙƙin da Allah ya daura maka haƙi, to wannan za a yi kiran ka ruwa. Kuma da haka wasu malami suka ce bakila wannan tana nuna a'ata da aka fassara ta a baya, ana nufin ya bayar da dukiyarsa, wanda ya yi ruwar abin da yake tare da shi. Wata daga bilfusla ya ƙayyata da mafi kyau, wato mafi kyau kamar yadda muka fassara a baya, sai ya ƙayyata kalmar la ilaha illallah, ko ya ƙayyata wato sakamakon aljanna, wato ai bai yarda da aljanna ba, ko bai yarda da sakamakon da za a bashi ba, yana yi ne kawai don wani abu na duniya. Fasal yusiruhu lil usra, da sannan za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga tsanani, wato za mu sauƙaƙe masa wato har ya kai ga faɗawa cikin abin da yake tsanani. Nan yana ganin cikin sauƙi yake, to amma zai samu kansa cikin tsananin da baya tafiya. Wani abin da yake yi ba wai gata yake wa kansa ba, ruwan da yake da dukiyarsa ba gata yake wa kansa ba, zai ba kansa yake cikin ramin halaka, ƙara danna kansa yake cikin halaka bai sani ba, don haka da sannu kwatsam zai zo ya samu kansa cikin wannan. Sannan kuma mutumin da yake aikin laifi, to duk aikin da laifin da duk wani aikin laifin da zai yi bai tuba zuwa ga Allah ba, to wannan aikin zai gayyato ɗan uwansa, kamar yadda muka ce aikin alkhairi yana gayyato aikin alkhairi irinsa, to haka nan aikin sharri shi ma yana gayyato aikin abin nan aikin sharri. Kamar Allah ke cewa wa kallimu afidatan wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, muna jujjuya zukatansu da gannansu kama lam yu'minu bihi awwal marra, kamar yadda ba su imani da shi a karan farko ba, wato yadda suka imani da shi a karan farko, to wannan zai sa mu rika jujjuya zukatansu zuwa ga barna zuwa ga sharri. To abinda suka yi na farko shi ya haifar musu da wannan sakamakon na biyu, kamar yadda Allah yake cewa wa idza ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafa Allahu qulubahum bi annahum qawmun la yafqahun, wato thumma sarafu sana suka kawar da kai suka juya ba suka bijiri, Allah shi sarafa Allahu qulubahum, a dalilin haka sai ubangiji ya juyar da zukatansu, wato falan ba zagu azaga Allahu qulubahum, yayin da suka karkace sai ubangiji ya karkatar da zuciyarsu, kamar da waɗanda suka yaki alkhairi sai ubangiji ya ƙara musu wallazina hadadu zadahum hudan wa atahum taqwahum, waɗanda suka shiriya sai ubangiji ya ƙara musu wata shiriyar akan tasu, wato shiriyar da suka yi sai ta gayyato wata shiriya irin ta, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'aziman wa la hadainahum siratan mustaqima, to da a ce sun yi aiki da abin da ake musu umarni da shi shine ba yu'aduna bihi lakana khayran lahum, da wanda ya fi zami musu alkhairi wa ashadda tathbita, da kuma ya fi tafar da su tsaya su kafe akan aikin alkhairi, wa idan da ta ilahu min ladunna ajran azima, da mun ba su dada mai yawa, wala hadainahum siratan mustaqima, ko da mun shiryar da su safar kima da dace, wato kaga da sun yi wancan aikin to sai mu kara musu wata shiriya mu shiryar da su a safar kima da dace, innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim, kaga yahdihim rabbuhum bi imanihim ai bi sababi imanihim, dan suka yi aikin kwarai sai ubangiji ya shiryar da su a dalilin imaninsu, to haka nan wanda ya yi mummunan aiki haka nan wannan mummunan aiki yake haifar masa da mummunan sakamako, Allah ya sauke. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kamar yadda ku a cikin hadisi Abdullahi dan Mas'ud a cikin sahihain alaikum bisiddi fa inna sidda yahdi ila al-jannah wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa iyyakum wal-kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba manzo sallallahu alaihi wa sallam yace na hori ku da gaskiya domin gaskiya tana shiryarwa wato tana jagoranci zuwa ga ayyukan alkhairi shi yasa wasu daga cikin magabata sun zo suka ce aka zo gurin sa aka ce wa da imin nasiha me zan yi in yawaita aikin alkhairi sai ce kaza mai gaskiya in kaza mai gaskiya to gaskiyar da za ta yi maka jagora zuwa ga da ayyukan alkhairi alaikum bisiddi fa inna sidda yahdi ila al-jannah shi ko su kuma ayyukan alkhairi suna suna yi wa mutum jagora zuwa ga aljanna da haka mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kuma kintatar gaskiya a cikin ayyukansa har sai an rubuta shi a gurin Allah wannan siddiqi ne wanda kun san wannan matsayi ne babba to gaskiya ita ke kai mutum ga wannan matsayi na siddiqiya haka nan annabi ya ce to kuma a hirdin ku ina ja muku kunne game da ƙarya mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana jadan ƙarya yana kintatar yayi ƙarya a cikin lamarinsa yace wa alaikum bisiddi fa inna sidda yahdi ila al-fujuri abinda wa alaikum bil kadhib fa inna al-kadhib yahdi ila al-fujur wa iyyakum wal kadhib fa inna al-kadhib yahdi ila al-fujur a hirdin ku da ƙarya domin ƙarya na jagoranci zuwa ga fajirci wato aikin fandarewa ayyukan fandara kuma suna jagoranci ne zuwa ga wuta mutum ba zai gushe ne yana fandari yana ƙarya yana kirdadan ƙarya har sai an rubuta shi kazzab wato babban maƙaryaci a gurin Allah da sauran kaga a ce aikin alkhairi yana jawo wato yana gayyato da aikin alkhairi irinsa kamar yadda aikin sharri shi ma yana gayyato aikin sharri irinsa shi yasa mutum ya saba wa Allah to ya gaggauta tuba idan bai gaggauta tuba ba to saban nan da ya yi sai ya zama biyu sai ya zama biyu idan bai tuba to zai zama uku haka zai rika karuwa amma in ya tuba aka share masa wannan to ba mu shakka wanda shi ya zama masa alkhairi to wannan ayoyi suna nuna cewa Ubangiji yana taimaka wa ɗan adam yayin da ɗan adam ya nufi gaskiya wato ka tashi kai yunƙuri wajen neman gaskiya sai Ubangiji ya taimaka ma idan mutum kuma ya ce a shi ya zaɓi hanyar banza ita zai bi to shi kenan sai Ubangiji ya share masa hanyar da ta nan sai ta bi ya nuna masa hanyar ya bi ta ɗan adam dole ne sai ya yi wani abu ta ɓangarensa ba zai ce shi zai sallama kansa ga ƙaddara ba sai abin da ƙaddara ta yanke masa hukunci in ta yanke hukuncin ɗan aljanna ne shi kenan ya yi aikin aljanna ita an kuma ɗan wuta ne ya yi aikin wuta saboda ka shi inda ya zo ya tsinci kansa to kawai ita ce ƙaddararsa in ya samu kansa cikin mutanen kirki to ya yi kirki in ya samu kansa cikin mutanen banza ya yi aikin banza wannan ba shi ne abin da Allah yake buƙata daga bawa ba ana buƙatar bawa ya tashi ya hoɓɓasa ya yi yunƙuri ya yi wani abu na irada wato ya zama na akwai wata irada da take daga zuciyarsa ba kawai ya zauna ya ce in Allah ya yi ne in shirya sai in shirya in ya yi ne ya fata ba yadda zan yi Allah ta yabar kana yuridul ajilata aljanna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا هذا أبنجي يتبت المسد إرادة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وان ديني بلاهرة يقوم يأيك اللاهرة فأولئك كان سعيهم مشكورا وان ننسوني أيك سيكي أبن قودي وأبن يباوا الله نتعو الذين اهتدوا الله نتعو الذين أبنجي نتعو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا وَدَنَّ suka yi fafutuka saboda mu wajen neman hanyar Allah lanahdiyannahum subulana lalle za mu shirye da su tafarkin mu to kaga shi in kana son shiryar ubangiji ta shi kai wani abu kai yunkuri in neman ilimi ne je ka inda ake bada ilimin ka saurara wa'azi ne kana san abin da zai yayyafa ruwa a cikin zuciyarka busasshiya take kashe to je ka inda ake wa'azin inda ake fadar Allah ya ce annabi ya ce domin zuciyarka ta tayi laushi ta raunana ta koma ga Allah kamar yanda idan kana neman kudi inda ake hada-hada duke canza ka in ana maganar harkar sabu to abinda inda ake wannan harka kasuwa zaka je inda ake wannan harkar kudi din ayi da kai ba za ka zauna a gida ba kawai ka ce in Allah ya rubuta maka za ka yi kudi kawai za ka kudin nan sun taho wajen ka akwace akwace a'a dole za ka tashi ka tafi nema ba za ka zauna ka ce kana jiran to haka nan ka da addini to galibi wasu mutane sai ka gan su a harkar duniya babu maganar su sakantance su ce kadda amma a harkar lahira to kuma wannan shi kawai ai an ce ai dan wuta dan aljanna ko yayi aikin dan wuta sai ya zama tsakaninsa da tsakaninsa sai jira'i sai aikin aljanna sai ya dukula saboda kawai shi ya ganshi yana aikin barna ta yi shi yana daga cikin wadanda a kyale shi kawai ta yi sai saura jira'i daya sai aiki ya aljanna sai ya shiga to amma kuma sai ya kawo ɗaya bangaren kuma sai ta yi kuma ya zama da cikin aikin yan wutan ne don haka wanda ya yi kokari Ubangiji ya ga cewa yana nufin gaskiya yana son gaskiya to sai Ubangiji ya sauƙaƙe masa wannan hanyar sai ya bita sai ya samu gaskiya da shi yasa malamai suka ce dan adam gaba da kaddarar Ubangiji wato kaddara iri uku ce akwai wacce ba yadda za ka yi da ita haka Ubangiji ya soka da ita kuma bai nemi kai wani abu ba ka haƙura a haka kawai wannan kaddara ce da la tahtajuka ila mu'alaja kai abinda ake nufi kawai ka kai hakuri in abin hakuri ne in kuma abin godiya ne kai godiya kamar halittar ka da Allah ya yi wani je ya ce kai yadda yake so saboda haka in yayi ka kyakkyawa to shikenan sai ka gode wa Allah bisa wannan halittar da ya maka ko kuma yayi ka mummuna to sai ka hakura wala wata kaddara ce wallazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha yadda ya ga dama yake suran taku a cikin mahaifar iyayenku saka adam ba ka da wani abu da zaka yi in yayi ka mai kudi shi kira ka gode wa Allah yayi ka talaka ka hakura haka Allah ya soka ka gode wa Allah in ya baka cikakkiyar lafiya to kullun kana jin kanka kamar dan zaki ba sai ka gode wa Allah kuma yayi ka abin nan mutum ne mai laudayi haka dai to akwai kaddarar da ba yadda za ka yi da ita haka Ubangiji ya soka haka zai iya ya abin nan akwai kaddarar da an ce ka tashi kai mu'alajanta ka fuskance ta da kansakalin kaddara kaddara ce amma ka fuskance ta da kansakalin wata kaddara Ubangiji madaukakin sarki ya saukar maka da rashin lafiya shikenan tashi ka nemi magani ba ce ka zaura kawai ka ce kai ba za ka nemi magani sai ka nemi magani ka fuskanci kaddarar rashin lafiya da kaddarar magani ka'ab ibn Ubay ibn Ka'ab yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ara'aita ya rasul ara'aita ma la tadawa bihi wa ruqan narqi biha ahiya min qadrillah qala na'am hiya min qadrillah ya rasul allah magungunan da muke yi wato magungunan da muke sha da addu'o'in da muke yi kamar ruqya su ma kaddara ce ta Ubangiji annabi ce kaddara ce ta Ubangiji saboda yayin da Ubangiji ya saukar ma da rashin lafiya sai ka nemi magani ta dawo ibadallah fa inna allaha ba anzala da'an illa anzala lahu dawa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu ce ku nemi magani ya ku bayan Allah babu wata cuta da Allah ya saukar face ya sanya mata magani wanda ya sani wanda bai sani ba saboda wannan kaddara Allah ce zaka fuskance ta da wata kaddara ta Ubangiji shi yasa lokacin da sayyida Umar ya fasa shiga kasar Sham lokacin da ya ji ana annoba a lokacin Abu Ubaidah ibn Jarrah yake cewa ya amiral mu'minin atafirru min qadarillah ya sarkin mu'minin kaddara Allah zaka gujewa wato yana nufin kawai su kutsa su shiga kawai sai yace na'am afirru min qadarillah ila qadarillah zan gujewa kaddara Allah zuwa wata kaddara ta Allah saboda nan ma abinda zan yi dan ita ba kaddara ce kamar wanda ya sata aka zo da shi gaba Umar ya za a yanke masa hannu ya ce ya amiral mu'minin da kaddara ce ya ce da kaddara kai sata kuma da kaddara za mu yanke hannunka saboda ita ma yanke hannun kaddara ce saboda akwai abin da kaddara ce ta ubangiji amma kai ma ka fuskance ta bi kadarillah la yaruddu al-qadara illa du'a dan da manzo Allah ya ce da addu'a da kaddara abinda ubangiji ya kaddara ya same ka haka suke kokowa wani lokaci a sararin samaniya bala'i ya taho yana nufin fada maka addu'ar kuma addu'ar ka kuma tayi sama sai su je su hadu su yi ta kokowa to abinda zai tayya waccan kaddara din shi kaddara addu'ar ka shi yasa ita ma addu'a tana cikin kaddara to anan ba a ce kawai ka zauna ka ce kai kawai ka saduda ka bi ka wuya da sai yadda kawai kaddara ta yi da kai ba a'a sai ka tashi kai abinda aka rubuta maka kai aka wajabta maka aka hore ka kai akwai kuma inda ubangiji ya kaddara abubuwa amma ya bawa dan adam kuma wani nau'i na zabi wato shi ya hukunta abubuwa kuma sannan ya bawa dan adam kuma zabi ya bashi wani hamis na hurriya shi ne ayyukan kirki ayyukan alkhairi ayyuka na kwarai da kuma muyagun ayyuka duk ubangiji shi yake hukunta su shi yake hukunta imani shi yake hukunta kafirci babu wani aiki da yake wakana a sararin duniya face da yarda Allah da izinin sa saboda shi ya halicci musulunci shi ya halicci kafirci shi ya halicci da'a shi ya halicci ma'asiya shi ya halicci sunna shi ya halicci bid'a shi ya halicci imani shi ya halicci wato kafirci shi ya halicci ikhlasi shi ya halicci nifaka duk ubangiji shi yake waɗannan abubuwa to kai kuma sai ya baka dama ta hanyar bayyana maka to ga abu kaza shine kaza ga abu kaza shi wannan shine musulunci wannan shine kafirci wannan shine imani wannan shine kaza ubangiji ya bayyana maka waɗannan ta hanyar annabawa da ya aiko da littattafai da ya saukar kai kuma ya baka dama ka zaba man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama sai ya zabi wannan in imani ya zaba to ya yi imani in kuma kafirci ya zaba ya yi kafirci inna lillahi sabila imma shakiran wa imma kafura liman sha'a minkum an yastaqim ubangiji ya baka wani nau'i na mashi'a sai dai mashi'ar ka dole ta ta'allaka da mashi'ar Allah ba zai yi maka wani abin da ubangiji madaukakin sarki bai kaddara faruwar sa ba amma ka ce sai kayi shi tilas ragma anhu ubangiji ba ai ragma anhu shi yasa yake liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah ya dawo da mashi'ar sa domin mashi'ar bawa tana wakala karkashin mashi'ar ubangiji haka dan adam ubangiji bai daddaure shi ba ya jefa shi ruwa yace kuma kai ya jike a ya nuna masa daidai ya nuna masa banna don haka in ya zaba hanyar daidai sai ubangiji ya taimaka masa akan wannan in ya zaba kuma hanyar banna sai ubangiji ya bashi saukin bin wannan hanyar kamar yadda ya zaba hadisi ya tabbata da Bukhari da Muslim a hadisin Ali ibn Abi Talib yake cewa kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baqi'il gharqat mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a baqi'il gharqat a wata janaiza sai manzo Allah ya ce ba minkum min ahadin illa wa qad kutiba baqadu min aljannati wa qad ghayna babu wani mutum daya daga cikin ku face an rubuta mazaunin sa a aljanna ko mazaunin sa a wuta sai suka ce ya rasulullahi afala nattakil ya rasulullahi ba za mu sadude ba shikenan sai mu saduda mu je kauya to me za mu yi kuma tunda kowa riga an rubuta inda zai tafi sai manzo Allah ya ce ya madu ku yi aiki fa kullum muyassar lima khuliqa la kowanne za a sauƙaƙe masa ko an sauƙaƙe masa abin da aka rice shi dan shi sai ya karanta musu fa amma man a'fa wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man baqila wastaghna wa kazzaba bil husna kasar yassiruhu lil usra ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu wannan fada ta ubangiji sanan hadisi ya tabbata a bukhari da muslim hadisin ali ibn abi talib da yake fada wannan hadisi yake fada da wani lafazin yake cewa kunna fi janazati fi baqi'il gharqat mun je janaiza a baqi'il gharqat sai wa Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna sai muka zauna daura da shi yana rike da wata sanda wani kara ya sa kan shi kasa ya rika tona kasa da wannan karan sannan yace ba minkum min ahadin ko aw ba min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha min aljannati wan nar wa illa qad kutibat shaqiyatan aw sa'ida kace babu wani ɗaya daga cikin ku ko wata babu wata rai mai numfasawa daga cikin ku face an rubuta mahallinta aljanna da wuta face an rubuta dar wuta ce kudar aljanna sai wani mutum yace ya rasulullahi afala nattakilu ala kitabina wa nadawul amal da zamu dogara da rubuta abinda aka rubuta mana ba mu bar aiki sai faman kana minna min ahli sa'adati wanda duk dan aljanna ne daga cikin mu fa yasiru ila ahli sa'adati ya tafi cikin dan aljanna wato ya zama dan aljanna wa man kana minna min ahli shaqa wanda kuma dan wuta ne fa yasiru ila ahli shaqa ya tafi cikin yan wuta wato ba za mu bar aiki ba kawai kowa ya zauna tun da an riga an rubuta dan aljanna dan wuta sai manzo Allah ya ce amma ahli sa'adati fa yassaruna li'amali ahli sa'adati madu dan aljanna to za a sauke masa aikin dan aljanna wato zai yi ayyukan alkhairi a gurin sa sun fi komai sauki wa amma ahli shaqa'i fa yassaruna ila amali ahli shaqa amma dan wuta za a sauke musu aikin dan wuta saboda ka suji sun fi samun sauki da dadi da moriya a cikin ayyukan dan wuta za su rika jin wannan shine daidai da su sannan sai karanta musu wannan ayar فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى هكذا حديث يا تبت لجابر بن عبد الله يقول يا رسول الله أنا أعمل لأمر قد فرغ من أو لأمر نستأنفه يقول يا رسول الله أي كنت ذابي أي كنت أنقم وقنا سقوف أعوال أي كنت ونزلكي فارشي لذلك الشيء لأمر قد فرغ منه أنقم هذا الشيء sai surata yace fa fi bal abalu idan to dan me za mu yi aiki fa qala kullu amilin muyassar lima li amali to kaga adam dan adam saboda son zuciyarsa a harkar lahira yake zama kadari wato yake zama jabri amma a harkar duniya sai zama kadari adam ana magana kitabatu llahi lil ashiya'i kullaha duk aikin da za mu yi ubangiji ya riga ya rubuta saboda ka ya rubuta baccinka ya rubuta tashinka ya rubuta cinka ya rubuta shanka ya rubuta fafutukarka ta neman duniya samun ka da rashin ka duk ubangiji ya rubuta lafiyar ka da rashin lafiyar ka duk ubangiji ya rubuta ba wai kawai ayyukan ka na ibada ko na saban Allah aka rubuta ba a duk wani motsi tashinka ya rubuta amma a sauran harkokin rayuwarka baka zama kadari ba baka zama jabri ba sai ka zama kana da irada anan saboda haka da ka ji bacci ka je ka shirya ka sa kayan bacci kai ke kawo shimfiɗa ka zabi inda zaka ji dadin bacci da nishari ka kwanta sai ka shike na sai ka zauna ka ce Allah ya rubuta baccin nan da zai zo in bai rubuta shi ba sai ka yi wa ka yi masa shiri a ganga kana kazar-kazar ka shiga ka fita ina shirin kwanciya ne sai ba shi ma yana cikin abin da aka rubuta dan me zaka yi shirin anan amma ka zo aikin alkhairi sai ka ce ta abubuwan da ya duk kaddara ne Allah ya kaddara mana a nan ba za ka yi wani motsi ba sai ka kai hujja da kaddara in yau kana son hayayyafa to sai a ganka kana neman aure sai yaya ka ce wallahi muna son magada ne shi ma ina so in gana aje magada to ka zauna ai wannan ma harkar magada din samun da rashin da an rubuta ka zauna kawai ka ce ya zo kaddara ta kawo shi ka kiyin auren amma za a ganka kana kai kawo kana kyauta da makudan kuɗi kai a soka ka aka saka to dan me ne zaka zama a nan ba za ka yi kaddarar ba haka da in harka alwujudu ce haka za ka bi mutum baya zaune baya tsaye sai ga ya kai karfe uku ana kullen yadda za a bai bacci ba yana kullen yadda za a yi wani din a to nan ma kawai ka share jikin kai zaman ka a gida ka ce Allah ya riga rubuta arzikin ka wannan rabon kwado ka ce rabon kwado baya hawa sama to ba ga ta ga kai ne kwada kwada ba fi ka hankali to ka dai duk ubangiji ya gama komai amma kuma a sha'anin rayuwa ai kana tashi kai wani abu to haka nan harka aji haka nan imana zaka tashi ka ga kaya ki zuciyarka wajen kai wa Allah da'a kaya ki zuciyarka wajen ka kauce wa saban Allah kici ai gaba ɗaya kai kaddara ce to shi yasa Annabi sai yake ba su umarni cewa ku yi aiki in da aljanna ne kuma kai yanzu ai baka san me aka rubuta ba bare ka yanke kanka hukunci baka san me aka rubuta ba ko ubangiji ya hulla kuma ya sha yana rubuta abu kuma ya gogo yana iya rubuta abu kuma ya canza wannan damar sa ce yana da wannan damar wayis da wanda ho mulkita saboda haka idan ka tashi kai kokari shi yasa Annabi yace dan adam zai iya aikin yan wuta daga baya kuma ya zama da bainahu wa bainahu wa bainahu illa zira fayamalu bi amali ahli aljanna fayasbiqu alal kitab fayamalu bi amali ahli aljanna fayadkhuluha za a samu wannan yanzu ka duba rayuwar Saddam ai za ka tana kama da wannan wato rayuwar sa cike take da ijram da laifuka cike take da laifuka ba wai kawai shi a ya gallazawa ba har sunnan ma saboda dan ba'at ne ba kuma yan gurguzu ne ba ruwan su da addini ba ruwan su da Allah amma ka duba lokacin da wannan abu ya zo ni ibtila'i ya fada kasarsa karnan duniya suka rika farautar sa ka duba da karshe da ya zama in magana zai yi Allahu akbar ayo alqur'ani la ilaha illallah kullu yana yau da alqur'ani da dardumarsa inda aka tsare shi zanzanar da aka tsare shi kullun cikin karatun qur'ani yake da sallah aka zo za a zartar masa da hukuncin kisa zartarwa za a yi da hukuncin kisa ana zolayarsa so ake ya farzuka yayi ta wasu maganganu su shake shi ya mutu amma bai kula su bai ta kalmar la ilaha illallah wani yana cewa ila jahannama wa bi'sal masir to kalmar ila jahannama wa bi'sal masir din zai iya kai shi aljanna kuna tuna hadisin mutumin da ya ga wani yana aikin Allah eh yana gaya ba har ta kai yake cewa kai dai Allah ba zai gafarta maka ba Allah ya fushi saboda wannan yace wane ne yake rantsuwa ba zan gafarta ma wani ba dan shi yana jin shi mutumin kirki ne to na rusa aikin sa na gafarta ma shi wancan to wannan ilaji annaba din da suka rika fada sai ta kai shi aljanna su za su kai shi jahannama to kaga wannan wani misali ne mutum zai iya cika rayuwarsa amma bai san me ubangiji ya rubuta masa da karshe ba da kisa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ta mutumin da ya kashe rai 99 ya kashe 100 zaka ce dan ya cika shi aiki ya kashe 100 amma da karshe mala'iku rahama da azaba da suka zo suna ta jayayya wanda yana gudamu ne wanda yana damu ne aka ce a auna da kasar da ya baro da kasar da zai ji ila ya fi kusa sai aka samu ya fi kusa da dadi daya ya fi kusa da kasar mutanen kirkin da dadi daya mala'iku rahama suka dauki shi kenan sai rahamar Allah mutum dari ya kashe nafs da gairi haq amma karshe kuma ya zama adali lokacin da ya koma ga Allah ya tuba saboda haka baka san inda aka saka ba tashi zaka kai aiki kai aiki tukuru Allah ya ce wa ma'ruhu bi al-ma'ruhu idza taradda idan ya mutu dukiyarsa ba za ta wadatar masa da komai ba dukiyarsa ba za ta wadace shi da komai dukiyar da yake rowarta anan in ya mutu a lahira ba yadda za ta yi masa kamar yadda Allah madauki sarki ce Allah zai jama'a malin wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama naru llahi al muqada ya tara dukiya ya lissafi ta yana da san kamar dukiyar nan za ta sa shi da wama ubangiji madaukin sarki ya alkawarin cewa sai lalle da yubba zanna fil hutama lalle tabbasa a jefa su cikin mai karya kashin gadan baya ta ce wutar da Allah saurata dukiyarsa ba za ta wadatar da shi ko ma agna anni maliya halaka anni sulfaniya ce ma agna anni maliya dukiya ta ba ta wadatar min da komai ba halaka anni sulfaniya mulkin da ikon da nake ji da shi yau da neme shi na rasa babu shi domin a ranar ba kuma wanda zai tinkawo da mulk da iko bi malil mulk al yau lillahi al wahid al qahhar ba wanda ya isa kuma ya daga kansa ya ce shi wani ne yana da wani mulki ko wani iko ranar gaba ɗaya mulki da Allah ne shi yasa dan adam babu abinda zai amfanar da shi a rayuwarsa sai wannan aikin da yake yi wannan da'ar ibadar sallar azumin zakkar ciyar da dukiyarka da bayar da lokacinka dan Allah wannan shine zai amfane ka a rayuwarka duk sauran guguwa ce duk sauran kunfa ce kai san da za su zama su amfane komai ba dan sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan dan adam ya mutu abubuwa uku za su bi shi kabarinsa abubuwa uku za su bi shi makabartarsa ɗaya ne zai wanzu da shi saura bi su dawo dukiyarsa ƴaƴansa da aikinsa ƴaƴansa da dukiyarsa za su dawo dan za su zai bar su aikinsa ne zai bi shi kabarinsa wa ma abwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun wani ya ce wa ma abwalukum dukiyoyinku da ƴaƴanku ba su ne za su kusantar da ku zuwa gare mu ba sai ga wanda ya imani ya aiki da kwarai to wadannan su ake sakanka musu sakamako ninkin baninkin saboda aikin su kuma su ne za su zauna a cikin gidajen aljanna abinuna suna kwanciyar hankali suna cikin kwanciyar hankali da rusuwa da amana saboda daga aikin da kake ana shine zai amfane ka shi yasa Allah ya ce wa mayu ne anhu malu idza taratta lokacin da zai gangaro cikin halaka duk yasa ba za ta amfana masa da komai ba usmanu sai ce taratta ai mata lokacin da zai mutu duk yasa ba za ta amfane shi da komai ba suka ce taradda fil nari lokacin da za a sa shi a wutar jahannama yana a jefa shi yana ta dangarawa a ciki duk yasa ba za ta samu shi ba Allah ya sauke amin daga lokaci yayi sai mu dakata a nan sati na gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu nada abinda muka kuskure Allah ya bai mana sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقوي كراتمنا كنسنا ونبكي يلبران التلاتة سكان المغرب على إشاء أما صلاة موجب أن أكوفا كورا منا كرمت رسالة وتورسة قود ابن تيمية رهوتاوى ينشي الإراكي matsayin nasiha yana fadakar da su akan wasu abubuwa waɗanda suke yi da sunan addini wanda ba addini ba da wata fahimta da suke da ita gurguwa wacce ba daidai ba wato nasiha ce ta malami da Ibn Taymiyyah yake asalin nasihar ya rubuta ya yi wa wani mutum ne da ya zo daga Iraki asalin ta mutum wani ne ya zo daga Iraki da wasu takardu to cikin takardun akwai maganganun da suke ba gaskiya ba akwai soki buhusu akwai hadisai na ƙarya akwai wato kwashe-kwashe Ibn Taymiyyah da ya karba ya duba sai ya ga barna da take ciki sai masa tambayi yace kaga abu kaza ba daidai bane abu kaza ba gaskiya bane abu kaza ga yadda yake to sai wannan mutum ya ji dadi wato shi'a ne daga Iraki amma ya taso cikin shi'ancin bai san sunnar ba bai san gaskiyar ba da ya hadu da Ibn Taymiyyah a Sham Ibn Taymiyyah ya gadar da shi so sai ji dadi sai ne Ibn Taymiyyah ya rubuta masa nasihohin da ya yi masa da wasu masu kama da su saboda ƴan uwansa da suke cikin irin abin da yake ciki su faɗa su gane da haka Ibn Taymiyyah ya ansa masa wa ya ansa wannan bukata ta shi ya rubuta masa wata risala zuwa ga ƴan shi'ar Iraki to wannan risala ita ce muka sa karatunta mun yi darussa masu yawa mun yi darussa sun haura 30 a cikin risalar to ganin cewa galibi darussan da muke yi ana daukan su a abin dauka ko dai video ko kuma audio amma galibi kuma babu su a rubuce ba ka same su a rubuce ba dan ba a rubucen ake abin nan din su za ka samu littafin amma sharhin da malamin yayi galibi kuma sai yana nan cikin abin to akwai ɗaliban ilimi da za su je su karanta wanda ya kamata a ce akwai wani abu a rubuce da za su komawa zuwa gare shi don duk abin da aka rubuta ya fi daɗin karantawa musamman ga ɗalibin ilimi to sharhan hakan da muka yi a nan masallacin da waɗanda ƴan uwa kuma Sheikh Ja'far Mahmud Adamu za ka samu sharhi ne da Hausa wanda bai shiga cikin takarda ya zama kamar littafi ba. Duk da cewa kafin malami ya zo ya yi darasi zai yi nazarin darasin da zai yi, ba kawai yake zuwa ya yi darasi ya masa daren mekiya ba, zai nazari ya ga abin da ya kamata a ce da wanda bai kamata a faɗa ba, da bayanan da malamai suka yi akan abin da zai faɗa. Kamar muna gwada su suka fi to daga baya na yi tunanin cewa wasu darussan ya kamata a rubuta su, musamman shi wannan littafin, shi wannan risalar babu ita a ƙasa, asali a cikin wasu jami'ar rasa'il ne da wasu ƴan uwa suka tattara na Ibn Taymiyya wanda ba ka cikin ma majmu'ul fatawa. To kaga akwai buƙatar a fito da ita domin mutanen da ake wa karatun su mallaki abin da za su dubawa. To za ka tashi fito da ita, sai na ga to me zai hada in hada da sharhin da zan yi mata. Ko kuma a fito da gundarin matanin da gaba zan yi sharhin kawai shi kenan, kuma a tafi da matanin ba sharhi, me zai hada a rubuta matanin a hada da sharhin da zan yi. Saboda haka kaga ko ba duba dade ko ba mu gama ba, wani dalili yazo yasa aka fasa aka kasa ci gaba da karatu, kaga sharhin yana da dalibai ilimi za su gaba da moruwa da shi. Saboda haka sai naga to ya kamata a yi masa sharhi, sai na yi mata sharhi sunan sharhin Bughyatul Mushtaq fi sharh risalat Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq. Lokacin da aka buga ɗan kofi ne kaɗan saboda su mutanen Katsina ɗin, yanzu abinda ya yi saura bayan sun gama wanda za su iya mallaka sun mallaka, wanda za su iya buɗawa su, don ba duka wanda yake zuwa karatun bane zai iya buɗawa, ɗaliban ilimi ne za su iya bi su karanta ko su saurari karatun. To da aka kai musu, shi yasa ma ban faɗa muku cewa akwai an gama littafin ba, sai da na bari suka gama saya suka gama abin nan sannan sauran, sai na ce to a kawo shi nan na san ɗalibai za su nema. Yana nan yanzu haka dan wanda ya rage dan ba yawa, saboda kofi gaba ɗaya 1,000 ka bura, dubun ma bai cika ba, bai cika 1,000 ba. Saboda haka yana nan a ƙararra a waje ba shi na Bughyatul Mushtaq fi sharh risalat Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq. Sannan akwai jaje da muke so mu yi ga ƴan uwanmu da ruwan sama da aka yi na daren Talata ranar Litinin da daddare, wanda ya yi sanadiyar salwantar rayuka da dukiyoyi masu yawa musamman a fage, da kuma ina jin kantun kwari ne, abin nan kwari ne ko kwari da aka yi asarar dukiyoyi da yawa. Muna fatan Allah Maɗaukakin Sarki ya mayar musu da mafi alkhairin abin da suka rasa, waɗanda kuma suka rasu Allah ya ji kansu ya yafe musu ya musu gafara. Kun san cewa mutuwa ta hanyar ruwa ko ta hanyar rushewar gini yana daga cikin shahada, yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa cikin shuhada na wannan al'umma, wanda zai mutu ta hanyar ambaliyar ruwa ko kuma gini ya yanko ya faɗo kansa. Da haka muna fatan Allah ya karbe waɗanda suka mutu cikin shahidai, dan uwansu kuma Allah ya kinsa musu hakuri da juriya, sannan kuma a ci gaba da ɗaukan matakai waɗanda ya kamata a ɗauka wanda za su wato hana faruwar irin waɗannan abubuwa nan gaba, ko kuma ala aƙalla dai su abin ya zo da sauƙi, musamman gyara magudanar ruwa. Gaskiya ana sakaci a nan ƙwarai da gaske, sai ka samu gurin da ruwan zai biya wuce sai a riƙa zuba shara ko wani abu a toshe, to shi kuma ruwa dole zai wa kansa hanya, ba yadda za a yi ka ce ka hana shi wucewa kuma a zauna lafiya. To hanyar da zai wa kansa kuma ba mai kyau ba ce, domin ƙarshe za a shiga inda ba a so ya shiga. To sannan kuma ga gine-ginen mu yadda suke, gine-gine ne tsofaffi sun sha wahala, ko ba komai suna iya faɗuwa su sujjada a kowane lokaci. To kuma aka yi rashin sa'a suka samu wannan kusuri na ruwan sama, kaga babu shakka lokacin da za su sujjada da wuri-wuri. To kaga duk wani abu da ya kamata a ce an lura da shi, mutane ana faɗa amma sai ka ga kamar kuma wani lokaci son zuciya ne, mutum ya san cewa abin zai yi illa amma sai ka ga ya zo ya yi, mutum ya kawo kifar ya shi sai ya zuba a kan magudanar ruwa inda ruwa zai wuce. Saboda ruwa ya zo bai samu hanyar da ya saba bi ya wuce ba, ƙarshe zai shiga gidajen mutane ne, kuma in ya shiga ta'adi zai yi ɓanda zai. To kaga ya kamata duk a kula da wannan, a kiyaye wannan. Akwai hasashe da aka yi irin na masana falaki na cewa bana za a samu ruwa mai yawa, kaga wannan wani abu ne da zai sa wato a tsaya a ga cewa an yi gyara rakin da duk ya kamata a gyara kuma gidajen da aka san cewa suna da matsala ya kamata a yi kokarin gyara su kada a ce za a ci gaba da taron tsara da ta irin wannan wani tauhidin bahaushe ne mara ma'ana wanda muka gama maganar sa ya kamata ka tashi ka tunkari abu ka ce kawai ai komai yin Allah ne in ya kaddara ba abin da zai faru ba abin da zai faru to wannan ba daidai ba ne ubangiji bai da mai irin wannan tauhidi ba wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima haka ubangiji ya kaddara komai amma kuma ya hada ka kaje ka kanka cikin halaka ko kuma kai abin da zaka kashe kanka da kanka ubangiji bai yarda da wannan ba muna fatan Allah madaukakin sarki ya ji kansu da rahama kuma Allah madaukakin sarki ya kara tsarewa ya kara kiyayewa kuma ubangiji madaukakin sarki ya mayarwa da waɗanda suka yi hasara mafi alkhairi saboda abin da suka rasa sannan akwai batun addu'a din nan da ake yi in an ga adali ya taso yawanci mutane ba mu dauki annabi da muhimmanci ba annabi in ya ga iska guguwa ta taso hadari ya taso ba ya zama wato sai a ganshi ya shiga ya fita ya shiga ya fita ya zauna ya miki aqbala wa adbara wa kharaja wa dakhala wa kharaja haka Aisha tace aka fuskar sa gaba ɗaya ta canza har Aisha tace to ya rasulullahi mutane na farin ciki ga hadari ya taso amma kai kana ta kai kawo wato kamar hankalin ka tashi ke sai ga mata ce Aisha me zai bani aman wato zai bani garanti cewa wannan abin da nake gani ba irin iskar da ce da Allah ya turo Adama ba falamma ra'awhu aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna bal huwa mustajirtu bihi rihun fiha adhabun alim yace me zai bani aman cewa wannan iskar da na gani da guguwar nan da hadarin nan ba irin sa ne Adawa suka gani suka ce ga hadari nan za a yi mana suka rika rawa suna jin dai karshe ashe azaba ce saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam idan iska ta taso addu'a yake irin wannan iskar da ta taso ta hadari addu'a yake Allahumma inna as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi addu'a ya ubangiji ina roƙonka alkhairinta da alkhairin da ke cikin ta da alkhairin da aka aikata da shi ina kuma neman ka tsare ni daga sharrin ta da sharrin da ke cikin ta da sharrin da aka aikata da shi haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ta Allahumma suqu ya rahma la suqu ya azab wala bala'in wala hadm wala ghara ya ubangiji ka shayar da ruwa shayarwa ta rahama ba ta azaba ba ta bala'i ba ba ta rusau ba ba kuma ta ainihin abin da ambaliyar ruwa da dimu ya cikin ruwa a mutu ba haka Annabi yake addu'a irin waɗannan addu'o'in ya kamata a ce muraya ta zukatan mu ayyukan mu ya kasance duk sanda aka irin wannan ana yin addu'a Allah ka saukar mana ruwa mai amfani Allah ka ba mu ruwa mai amfani ba ruwan da zai zama mana azaba ba ba ruwan da zai zama mana bala'i ba ba wanda zai jawo mana rushe-rushen gidaje ba ko ya jawo mana mutuwar da salwantar rayuka wannan addu'a ce da ya kamata a ce ko da yaushe ana yi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan yana cewa mutum da yake da abokin kasuwanci kuma ba musulmi ba to sai ba fansa shi ba musulmin ba sai ya mutu to idan ya zo masa jaji zai iya zuwa masa jaji kuma idan ya je me zai ce zai iya masa jaji ba laifi ne ya masa jaji sai dai ba zai ce Allah ka gafarta masa ba Allah ka ji kansa wannan gafara da jin kai musulmi ake cewa sai dai shi kawai da dai lallashe shi gaba shi hakuri ji ayi hakuri a jure ayi hakuri Allah ya kara dangana shi kuma Allah ya hada shi da kakanninsa wanda ya ce menene halaccin kyauta ga ma'aikacin gwamnati da ya je yin aiki wajen waɗansu mutane sai suka ba shi kyautar kuɗi ko kayan masarufi to galibi irin wannan kyauta tana da alaƙa da cin hanci sai yasa ba a yadda a karɓi wannan hadiyatul ummal din wato yana kan aikinsa da zarar ka ba shi wani abu to karshe gobe ya zo sai ya kau da kai ga abin da bai dace ba ko kuma in yaje wani gurin da ba shi sai ya rika jin haushi shi yasa ba a so ya kamata sai in daman can dan uwanka ne ka saba yi masa alheri ba dan wannan abin ba kai masa to wannan in shi ma ya san daman ka saba yi masa alheri kamar dan uwansa ne abokinka ne to wannan ba wani abu amma in ba haka ba haka kawai ba su ba sa dada haka kawai ya zo ya aikin da ya kamata yi to ya kamata ka dai yi masa godiya kamar yadda aka saba ce ka gode ka ji dadi wannan shine ya kashe kasar sai ya zama da gashi ba aikaci ne an dauke shi yayi wannan aikin ana biyan shi duk wata ba ma ba zai yi sai an bashi wani abu saboda an saba ana bashi kuma duk sanda ya je yayi ba a bashi din ba to gobe karshe in an neme shi ba zai zo ba galibi abin da yake sawa ana ba su din tilas ce take sa ana ba su ba wai dan ana san a ba su din ba to kaga irin wannan ba ta da daɗi domin anan ka sa mutum yayi kautar da bai sa bai yi niyya ba gudun kada gobe ya zo ka wata matsala ta faru amma ma'aikacin ne ba ka ce zo yayi sai yake zuwa ko da gangan ma zo ya haifar ma da matsalar saboda wancan karen ka ji yayi baka sallame shi ba wannan shi kuma tabbihi da yake cewa ayyuka yan uwa yace akwai wani yace wata fitina ce ta fito wani carbi ne da ake sashi a yatsa kamar zobe to abin mamaki sai kaga yan uwa al-sunna suna saya kuma suna sai da shi a guraren karatuka to ban san shi ba ban san shi ba ban san yayi ke ba ko wanda na mata aida aida sabo bane aya aya eh sabo aka yi to abinda yake akwai shi tasbihi an kusan kai shi da hannunka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqidna bil alamina fa innahunna mustanqiqat ku yi da yan yatsun ku domin su ne za su yi magana ranar gobe kiyama za su ba da shaida wannan in ka mutu ba zai fi ka tsawaye ba ya kasana kama halittar ka wannan ita za ka tashi da ita gaban Allah wa da za a rubar bakuna mutane hannayen su da kafafun su yi magana a lokacin za su yi maka kyakkyawar shaida shi yasa ake son wato a yi da hannu din wasu malamai sun matsa kwarai da gaske wajen batun kin yi da hannu din suna cewa ya saba sunna tun daga shi annabi ya ce a yi kuma suna cewa idan mutum ya ga zai yi din ba a cewa ya yi laifi amma dai a gaya masa cewa yi da hannu din ya fi lada to wanda ya yi rubutun da ya fi ƙarfi na kasa gane abinda dai na fahimta daga farko yana dai buƙatar a yi masa addu'a ya ce saboda wai shi da ɗan zara ne kuma ba san wani ɗan zara ba ɗan daba kuma ga shi yanzu Allah ya sa ya fahimci alus ya fahimci sunna muna masa murna ƙwarai da gaske da Allah ya daba shi ya raba shi da daba ya zama kuma alus sunna da fatan Allah ya bashi sabati a cikin ayyukansa abubuwan kuma da ya na baya Allah ya gafarta masa ya yafe masa to akwai yadda ke akwai waɗanda muka sassara su kuma suka sare ni kuma yanzu in sun ganni za su sare ni ya halatta ya halatta ya riga su ne yake cewa ya riga makami a jikinsa sai ya kara kansa ka huta lafiya wato shi kansa rike makamin ai matsala ce sai su jefa kuma cikin wata matsala babu shakka za ka yi kafa-kafa inda ka san duk waɗanda ka sara suka sare ka suna nan ka yi kafa-kafa kuma ka yi ta addu'a Allah su ba shi ne su zama kamar ka a zan kuka haka a sunna ka zama ba maganar kuma su sare ka ko ka sare su sannan a yi wannan maganar sulhu wani ya ce wa ne musulhu da su idan za ta yi wani yana da kyau da ban magana abokan ai ya canza kuka gashi ya shigo cikin ku yanzu maganar ya zai yi wajen kare kansa babu shakka akwai hadari a irin wannan amma dai kai ta addu'a ba zan ce kai dauki makami kana yau da shi ba domin gudun hawan dokin zuciya wani lokaci da makami tare da kai karshe ka koma ruwa wani wanda zai bata maka rai cikin harkar kasuwancin da kuma harkar ta yau da gobe to tunda kuma daman kana da sauran tsumi a jikin ka kaga sai ka je kai masa barna daga kaga inda makami a jiki akwai wannan abin nan kai ta addu'a Allah ya ganar da su kuma Allah ya tsare ka mun ba muna maka wannan addu'a muna maka wannan fatan Allah ya tsare ka su kuma Allah ya ganar da su idan mutum ya kai azumin sa a Ramadana da gangan malamai suka ce to sai ya kama bakin sa har zuwa faduwar rana to wannan umarnin na a kama baki kuma mutum shi ba azumi yake ba ijtihadi ne na malamai ko kuma nassi ne ya zo da shi to a dama asali ai ba a yadda ya ci abincin ba dama abin da aka ci kai ya ci abinci to haka shi laifi yayi yanzu ya ci abinci a cikin Ramadan to ba za a zo a ce ci gaba da cin abincinka ba tunda ka riga ka ci abinci to yanzu kawai ka ci gaba da cin abincinka dole ne ya ci gaba da bin umarnin umarni duk da ya riga ya karya shi ba za ka iya masa fatawa cewa to ci abinci ba magana ijtihadi bane ai da ban afala shi ci aka kai ya ci wannan umarnin ai ba a dauke shi da kansa bane dan yanzu ya karya doka ya take doka ya ci to ba za ka ce ya ci gaba da ci ba tun da ya riga ya ci wannan ba magana ba ce ba ba su limin da zai gaya maka haka ci kawai ka ci gaba da ci tun da ka riga ka ci ai kamar mutum ne yana laifi an ce kai yayi laifi sai yayi ba za ka ce to tun da ka riga ka ci gaba da laifin ka kana nan a matsayin mai laifi ka kuma ci ka kana cikin laifi kuma sannan akwai wani abu na kula da mashaikh da mutane duk a lokacin musulmi azumi kai dan ka karya azumin ka da gangan kuma ka zo gaban su kana cin abinci kaga akwai kamar ta haddi akwai kalubalen da su cewa abinda kuka yarda ni na karya kuma zan ci gaba da cin abinci a gaban ku kaga babu zaman lafiya ne wanda zai ci masa ya ci gaba da cin abincin sa tun da ya riga ya karya wannan shine ijtihadi amma wanda zai ci kai ya kuma ci ya tsaya a haka wannan shine ya tafi akan nassin farko umarnin farko yana nan ai bai bai sauka daga kansa ba dan ya karye wannan azumi wannan su ne dai tambayoyi da aka samu akwai karatunmu na gobe asabar babu saboda gobe asabar din karshen wata ce ba ma karatu a cikinta saboda wani karatun da ake yi da fata abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya yi mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.